ونستغفره وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu albarka barkanmu da arzikin halara wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin bulughul marami min adillatil ahkam littafi wallafar al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullah karatun da muke gabatar da shi a wannan masallaci da yake cikin asibitin koyarwa a nan cikin garin Azare karamar hukumar Katagun jihar Bauchi Najeriya yau muna yammaci ne 21 ga watan Dhulhijja lissafin hijira yau shekara 1446 wanda kuma ya zo daidai da 17 ga watan 6 miladiya shekara 2025 muna karatu a cikin kitabul hududi wato littafin da yake magana akan haddoji kuma mun fara karatu a cikin babi na hudu babu haddi sharibi wa bayanil muskir babin da yake bayanin haddin mashayi da kuma bayanin abin da yake sa maye karkashin wannan babi mun karanta hadisin farko a zaman da ya gabata kuma wani abu ya rage da yake da alaka da hadisin saboda kurewar lokaci kuma akwai bukatar a ce sai mun karanta hadisin gaba don haka zamu maimaita hadisin na farko da abin da ya rage cikin hadisin da kuma hadisin gaba da mas'ala da suka yi tarayya tsakanin hadisin farko da hadisi mai biye da shi wannan hadisi an samo shi daga sahabi Anas bin Malik radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40 قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80 فأمر به عمر متفق عليه أنس بن مالك radiyallahu ta'ala anhu yace annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi utiya bi rajulin an zo masa da wani mutum qad sharibal khamra asailin da ya sha giya mutumin nan an zo da shi ya sha giya wato a cikin halin maye wajaladahu bi jaridataini sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bulale shi da bulali guda biyu na tsumagiyar tankar dabino kamar yadda a wancan sati a wancan karatun nayi bayanin abin da ake nufi da jarida shine wato tankar dabino wacce aka tsire ganyen jikinta an cire ganyen jikin saura ita tsumagiyar tace jarida jarida ta nu guda biyu kenan wannan baya nuna cewa yana cikin mayan aka yi masa hukunci in an masa hukunci a cikin maye ba lallai ya zama masa kuma izina ba domin za a yi hukuncin har a gama bai ma san an yi ba don haka an takaita maka labarin ya tabbata cewa ya sha giya to amma sa'ilin da za a yi masa hukunci kuma ba lokacin da yake halin maye bane ba aka bulale shi nahwa 40 kimanin bulala 40 kala wa fa'alahu Abu Bakr Anas yace kuma Abu Bakr shi ma haka ya aikata shi ma a lokacinsa da aka zo da wanda ya sha giya ya masa hukuncin bulala 40 ne. Falamma kana Umaru istashara an-nasa. To yayin da Umar ya zo a lokacin khalifancinsa sai ya nemi shawarar mutane. Wannan kuma saboda dalili. Lokacin Umar dan Khattabi radiyallahu ta'ala anhu musulunci ya fadada. An bude garuruwa. Dan haka birni ya kusanto musulmai. Musulmai sun kusanci birane. Kuma birane irin na wancan lokacin wadda suka shahara, suka gawurta da ayyuka irin na fasikanci da fajirci, irin na wayayyun mutane, wayewa irin ta jahiliya. Don haka alaƙar musulmai a wancan lokacin da manya-manyan garuruwa da birane da aka bude, to kuma ya sa shan giya kuma sai ya zama ya ƙaru. To da damammaki na giyar sun yawaita. Guraren shan giyar sun yawaita. Sannan arziki ma ya yawaita. Don haka sai Sayyidina Umar da ya ga shaye-shayen ya yi yawa. Istisharar sahabata sai nemi shawarar sahabbai. Su ne annas a nan. Sai nemi shawarar sahabbai. Yaya kuke gani? Idan muka ce al'amarin nan na giya, za mu taƙaita shi a kan a samu mutum a bulale shi da tsumagiyar tankar dabino, bulala 40 a sallame shi, to tayi ba za mu magance matsalar nan ba. Ko kuma a mammake shi da takalmi, ko a kulle babban riga a daddake shi, ba za mu magance matsalar nan ba. Fakala Abdurrahman ibn Auf, sai Abdurrahman ibn Auf cikin sahabbai radiyallahu ta'ala anhu sai zo da shawara. Yace akhaful hudud 80. Yace amirul mu'minina, mafi sassaucin haddi daga cikin haddoji shine bulala 80. Ai mun karanta da ku haddin zina bulala 100 ne. Nan ma ga saurayi, in magidanci ne kisa ne ma. Haddin sata yanke hannu ne. Haddin ƙarafi bulala 80 ne. Da haka mafi ƙaranci, mafi sassaucin hukunci na haddi ba ƙasa da bulala 80. Da haka sai Abdurrahman ɗan Auf sai ce, ya amiral mu'minina, ne ina ganin a maida hukunci, a bashi hukuncin mafi ƙarancin haddi, hukuncin ƙazafi, bulala 80. Har aka rawaito daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu yana cewa, ai wato dukkan wanda ya sha giya zai yi maye, duk wanda ya maye kuwa zai yi tambele, zai fita hayyacinsa, duk wanda ya fita hayyacinsa kuwa to zai yi ƙazafi. Don haka a bashi hukuncin ƙazafi, shine bulala 80. Fa amara bihi Umaru, sai Umar yayi umarni da bulala 80, yayi umarni da wannan hukuncin cewa a riƙa yin bulala 80. Muttafaqun alaihi, wannan hadisin yana Bukhari da Muslim. Ƙarƙashin wannan hadisi za mu ga Sayyidina Umar ya nemi shawara dangane da hukuncin masu shan giya, kuma shawarar sahabbai. Bai nemi shawara ba sai don babu wani nassi, ba wani umarni na Alƙur'ani ko na hadisi ƙarara wanda ya faɗi yanda za a yi da wanda ya sha giya. Alƙur'ani dai ya haramta shan giya. Allah Maɗaukakin Sarki yace, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun, innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha'a في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وانا يتاتي آية تكرشي وتتكاو كرشان شنجيا لغتشن آيو يندا أكي مغنر جيا أكام سشن القرآني من جلما وانا شيني وكنشي نكرشي أن حان شنجيا أما سيدي بسا قارن القرآني دا أسلوبين سا القرآني يادو دا هكونشن حد زنا yazo da hukuncin haddin kazafi yazo da hukuncin haddin sata amma yazo da haramta giya amma bai zo da hukuncin da za a tsira wanda ya sha giya ba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama babu guda daya wanda aka samu wanda ta hanyar umarni ne kamar yadda Allah madaukakin sarki yace azzanatu wazani fajlidu kull wahidin minhumma mi'ata jadda والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما يدعى الله مرة كسكي بعد أمرني وانت مزناتي أما يبولا لا تري وانا ميكذا في أما يبولا لا تمان وانا براو كبرونيا أما سبولا لا أيانكي مسحنو سيدما شيمشا ينجيا kamar yadda alqur'ani bai ce a masa kaza ba to haka hadisi ma bai ce a masa kaza ba abinda aka samu a hadisi wanda yake da alaka da hukuncin mai shan giya shine dai abinda Abu Huraira da Anas dan Malik da kuma wasu daga cikin sahabbai suka rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya bulale mai shan giya bulala 40 wato sai ya zama a aikata ne irin hadisin Abu Hurairah ma radiyallahu anhu da yake cewa fa minna adh-dharibu bi yadihi wa minna adh-dharibu bi na'lihi wa minna adh-dharibu bi thawbihi cikin mu akwai mai duka da hannu cikin mu akwai mai duka da takalmi cikin mu akwai mai duka da tufafin sa amma dai 40 nahwa 40 40 nahwa 40 ko 40 ko kusan 40 abin da yazo kenan shi ma aiki ba umarni ba ba cewa yayi bulale shi 40 ba a ya bulale shi 40 ya sa an bulale shi 40 dan haka yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallama a aikace ba ta fiskar umarni ba to kuma kun sani a wajen malamin usulul fiqhi abin da ake samu daga annabi alaihi salatu wassalam na hukunci ko dai ya zama an same shi ne ta hanyar umarni ko ya zama an same shi ta hanyar aiki idan an same shi ta hanyar umarni to wannan yana da ƙarfi har ma karon farko akan bashi hukuncin wajibi idan kuma an same shi ta hanyar aiki ne zalla babu umarni a ciki to baya kaiwa matakin wajibi ƙarƙarin sa idan ya inganta ya tsaya mataki na sunna ko mustahabbi ba a daukan wajibci daga aiki wannan kaida ce ta malaman musulunci ba a daukan wajibci daga aiki to hukuncin mai shan giya kuma yazo ne ta hanyar bulala 80 ta zo ne ta hanyar aiki abin da yake kara nuna muku cewa abin da malamai suka karrara na kaida haka yake har a wajen sahabbai shine yanzu da ya zama sahabbai har sun fahimci cewa za su iya yin wani ijtihadi akan wannan al'amari inda ace annabi alaihi salatu wassalam ya fitar da wani zance daga harshensa mai albarka na umarnin hukuncin da za a yi wa wanda ya sha giya tsayayyen hukunci ba yadda za a yi umar ya nemi shawara dan ba zai nemi shawara bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga ya yanke hukunci ba sannan sahabbai da ba za su saurare shi ba domin ba za su saurare shi don canza hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da shi ne neman shawara da su waɗanda aka nemi shawara su duk sun fahimci cewa wannan hukuncin a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yankakken hukunci bane jama'a an gane dan haka sayyidina Umar ya nemi shawarar sahabbai bisa ga fahimtar su da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar yankakken hukunci akan haddin ko uqubar wanda ya sha giya ba. Wannan dalilin yasa suka fahimci cewa za a iya ijtihadi akai, dan haka ya nemi shawarar su, har ma kuma suka bashi shawarar abinda suke ganin ya kamata a babin istislahi da kuma qiyasi. Sannan na biyu, dangane da wannan hadisi, wannan hukuncin da Umar yayi na bulala 80 ga wannan wanda ya sha giyar, kuma ya tabbatar da shi a matsayin hukuncin duk wani wanda ya sha giya a bayansa, yayi wannan hukuncin ne bi mahdari sahaba, ko kace bi mahdari kibari sahaba, yayi ne a sa'ilin da manya-manyan sahabbai suna nan, kuma ko da a ce ba dukkansu suke wannan wajen ba, manya-manyan sahabbai suna raye a wannan lokacin. Tunda ko suna raye, sanin hukuncin da Umar ya zartas a kan mai shan giya ba zai ɓuya musu ba. Naka waɗanda suke wannan wajen duka sun yi ittifaƙi a kan cewa wannan hukunci na bulala 80 ya yi. Sannan waɗanda ba sa wajen ba za su kasa samun labarin cewa Umar da shi da muƙarraban da suke tare a wannan waje sun fitar da ijtihadi a kan hukuncin mashayin giya bulala 80. Ba za su kasa sanin haka ba, kuma ba a samu wani saɓani ko ɓaraka tsakanin sahabbai a kan wannan al'amari ba, wadda yake nuna maka cewa kasancewar haddin giya bulala 80 wato sunna ce ta khalifa daga cikin khulafa'ur rashidun, daga cikin al-khulafa'ur rashidun, sannan kuma ittifaqi ne na sahabbai, wadda wannan yana zama addini, yana zama addini. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin, ku yi riko da sunnata da kuma sunnar khalifofina waɗanda suke wayayyu, shiryayyu, su ne Abubakar da Umar da Uthman da Ali, don haka Umar yana cikinsu, shi ya zo da wannan, kuma sahabbai ba su yi masa saɓani ba, don haka sai ya zama addini. Jama'a an gane? Duk hukuncin da ya zo ta irin wannan hanyar, to yana da kariyar da baka isa ka kira shi bid'a ba, ba zai yiwu ba, yana da kariyar da ba za ka kira shi bid'a ba, don haka ya zama sunna daga cikin sunnoni na addini. Kuma ba wannan ba ne kadai hukuncin da ya zo a addini ta irin wannan hanya. Sannan abu na uku, mun ji dalilin da ya sa Sayyidina Umar ya hukunta wa mai shan giya bulala 80, shi ne yayin da shan giyar ta ƙara yawaita, fitsaranci da fajirci ya fara raɓar musulmai. Don kun san har yanzu haka ne, kuna zamanku lafiya a karkararku ko a ƙauyenku, kuna addininku lami sumul, idan 'ya'yanku suka fara fita suna kutsawa cikin wayayyu, idansu yana buɗewa, suna dawo muku da afkar na waje, suna dawo muku da waɗansu al'adu na waje, haka cikin gida zai fara canzawa. Ko kuma na waje suna shigo muku ɗaya bayan ɗaya, suna rayuwa a cikinku, da haka ne al'adunku za su fara canzawa. Shi yasa za ka ga hatta garuruwanmu a yanzu gwargwadon wato lalacewar tarbiyya da al'ada, gwargwadon girman gari hawa-hawa ne. Garin da bai kai garin nan ba sun fi mu kula da tarbiyya da al'ada, sannan mu kuma mun fi garin da ya fi mu kula da tarbiyya da al'ada, da haka da haka har ka je garin da tarbiyya da al'ada sun zama tarihi, sai a ce kamar ba 'ya'yan Hausawa ba, kuma ba 'ya'yan Fulani ba, sai a ce kamar ba 'ya'yan Musulmi ba. saboda mai saboda cudanya da masu budaddan ido. Dan haka dalilin da yasa sayyidina Umar radiyallahu anhu ya canza ya maida hukuncin wato ukubar mai shan giya zuwa bulala 80 shine yawaitar abu da yadda aka bude kofar da fadi. To kuma karkashin wannan an samu daga Umar ibn Abdul Aziz, Khalifa Umar ibn Abdul Aziz alaihi rahmatullah, yana da wata ka'ida da ta shahar daga gare shi, yana cewa tahduthu lin-nasi aqdiyatun ala qadri ma ahdathu min al-fujur. Tahduthu lin-nasi aqdiyatun, wato hukunce-hukunce sukan sabunta ga mutane bi kadari ma ahdathu min al-fujur, ko ala qadri ma ahdathu min al-fujur, gorgodon abinda su ma suka farar na fajirci. Hukunce-hukunce suna sabunta wa mutane gorgodon su ma irin sabbin halaye da suka zo da su na tsiya da fajirci. Wannan ka'ida tana nufin wanda Allah ya danka hukunci a hannunsa, shugaba, khalifa ko sultan, sarki ko alkazi kuliya, wanda hukunci ya zo hannunsa, to zai rika la'akari lokaci bayan lokaci da irin halayyar mutane da budewar idonsu da kuma yadda suka fara sako-sako da shari'a. Shi yasa cikin hukunce-hukunce, anwa na hukunce-hukunce, akwai al-hukmu bi siyasati shar'iyya, akwai hukunci da siyasa shar'iyya, wanda khalifa zai yi ba dan ya canza hukunci ba, sai dan wannan halin da muka samu kanmu a ciki abin da ya kamata a yi kenan. Shi wannan yanzu abin da ya zo da shi, irin abin da ya zo da shi, irin laifin da ya yi, abin da ya kamata mu yi masa kenan. Ba dan mun canza hukuncin shari'a ba, ba dan mun canza tsarin ukuba ba, sai dan mutanen da muke rayuwa da su yanzu irin yaran da suke iya ji kenan. In ba wannan yaran aka yi musu ba, to ba lallai su ankara ba. To babu laifi idan shugaba ko mai hukunci ya ga haka. A hadisi na gaba malam yace wali muslimin an Ali radiyallahu anhu fi qissati al-Walid ibn Uqba jalada an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عمر 80 وكل سنة وهذا أحب إلي. وفي الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها. ما ليس يكما يازو وجم مسلم حديث ديغا باتن أنس بخاري دا مسلم. Yanzu wannan hadisin kuma ya zo wajen Muslim ne kenan, Bukhari bai fidda shi ba. Shi kuma daga Ali ibn Abi Talib. Fi qissati al-Walid ibn Uqba. Wato a labarin al-Walid ibn Uqbata ibn Abi Mu'aytin. Jalada an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 40. Annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya bulali mai shan giya bulala 40, wajalada Abu Bakrin 40, Abu Bakar ya bulali mai shan giya bulala 40, wajalada Umaru 80, Umaru kuma ya bulali wanda ya sha giya bulala 80, wa kullun sunnatun, kuma kowanne sunna ne. وهذا احب الي اما wannan shine yafi soyuwa wajena. Wa fil hadisi, ya zo cikin hadisin, anna rajulan shahida alaihi, wani mutum ya bada shaida akan shi Walid, annahu ra'ahu yataqayyul khamra, cewa ya ganshi yana aman giyar. Fa qala Uthman, sai Uthman dan Affan yace innahu lam yatakayyaha hatta sharibaha, in ku haka ne ai bai yi amanta ba sai da ya sha. Wannan hadisin idan kun kula mala yace fi qissatil walidi ibnu uquba, a kisar walidi ibnu uquba, wato ishara ce zuwa ga cewa mala ya takaita hadisin saboda iya bukatar sa ya fitar da wato manufar da ta sa ya kawo hadisin a wajen kenan. Amma in ba haka ba, hadisin ya ta haka kuma akwai wasu abubuwan da malam ya fakar da su bai fitar da su ba. Al-Walid ibn Uqba ibn Abi Mu'ayth sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya musulunta amal fathi, shekarar da aka bude Makka, yana daga cikin wato zugar masu musulunta bayan an bude Makka, kuma yana cikin matasan Qurayshawa waɗanda suka yi gwagwarmaya kafin su musulunta, suka yi ta'adi, suka yi barna. To yayi musulunci, kuma ɗan uwa yake ga Usman ɗan Affan, ɗan uwa li ummi, uwarsu ɗaya, dukkansu ƴaƴan arwa ne. Bayan Usman ɗan Affan ya zama khalifa, sai ya ɗauki Walid ɗin nan, sai ya naɗa shi gwamna a Kufa. Yana can yana aikin gwamna a Kufa, sai raɗe-raɗe suke zuwa game da shi cewa yana shan giya. Wadda ƙarshe har ya zo ya sha giyar ma ya ja su sallar asuba. Ya yi sallar asuba a cikin maye yana gwamna, lokacin gwamnoni suke jan sallah. Sai ya idar raka'a biyu, sai ya juye ce ko mu ƙara. Ta isa haka ko mu ƙara. Suka ce yo ai khalifa, yo ai mai girma gwamna, a cikin ƙarin muke dama. Sun da an ɗebi kayan ƙari. To sai suka kai kukan sojan Usman ɗan Affan. Usman ɗan Affan ya yi masa hukunci a lokacin Ali ibn Abi Talib yana wajen, Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib yana wajen, Abdullah ibn Ja'far yana wajen. To a wannan lokacin ne da Usman ɗan Affan ya tabbatar da cewa Walid ya sha giya, kuma ma ya gamsu cewa yana shan giya, wanda a dalilin haka ya sauke shi daga gwamnan gaba ɗaya, ma ya tsige shi, ya cire shi a gwamna, don bai cancanci shugabanci bai yana shan giya. Ya za a yi gwamna ya sha giya? Da haka sai ya sauke shi. To a lokacin sai ya tabbata cewa ya sha giya, don haka ya cancanci a masa hukunci. To sai Sayyidina Uthman sai ya ce da Aliyu, ka tsayar da hukunci a kansa, ka bulale shi. A lokacin aka ce Sayyidina Ali, har ya ce da Hassan ya bulale shi, shi kuma Hassan shi ma ya jaye, ya ce da Abdullahi ɗan Ja'far ya bulale shi. To a lokacin ne Abdullahi ɗan Ja'far ya shimfiɗa Walid gwamna, ya bulale shi, Aliyu yana irgawa. Wannan duk a hadisin ne. Wa in kana wasu abubuwan da na faɗa ba sa cikin hadisin, don dai kawai a fahimci abin nan kai tsaye ne. Yana bulala, Aliyu yana irgawa, ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar, har sai da ya je bulala ta 40, sai ya ce ya isa haka. Sai ya ce ya isa haka, in ji Aliyu. Wa yake bulalar kuma? Abdullahi dan Ja'far. To anan ne bayan ya dakatar da shi daga 40 sai yace jaladan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama 40 shine muka dawo littafi annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yayi bulala 40 ga wanda ya sha giya wa jalada abubakrin 40 haka abubakar ya bulali wanda ya sha giya bulala 40 wajalada umaru 80 umaru kuma a zamanin sa ya bulali wanda ya sha giya bulala 80 injali bayan ya dakatar da Abdullahi dan Ja'far akan bulala nawa 40 sai yace wa kullun sunna yace amma duka sunna ne 40 sunna ne 80 sunna ne wannan injiwa sayyidina Ali 40 sunna ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 40 yayi Abubakar ma 40 yayi dan haka 40 sunna ce ta baban Qasim alaihi afdalu salatu wassalam 80 ma sunna ce ta yaya ita kuma sunnar khalifa Rashida wadda baban Qasim ya bashi lasan cewa shi ma yana iya yin sunna. Mun gane batun? Sai ya ce wa hadha ahabbu ilayya. Amma wannan ni shi ne ya fi soyuwa wajena. To wannan me? To shi ne ai malamai suka tattauna a kai. Me yake nufi da wannan? Wasu suka ce yana nufin wannan bulala 40 ɗin da muka yi ni ita na fi so. Kenan saboda ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi. Wasu malaman suka ce a'a. Ai da yace wajalada Umaru 80 wa kullun sunna wa hadha ai ismul ishara ya'udu ila aqrab mazkurin. Ai a ka'ida ta nahwu in ka ji an ce haza to yana komawa ne zuwa ga mafi kusacin adadi da aka ambata ko mafi kusacin sifa ko suna da aka ambata da haka da 40 da 80 wane ne yafi kusa da haza 80 haka kaida larabci wa haza ahabbu ilayya amma wannan 80 din shi na fi so anan kuma sai wasu suka ce to idan dai Aliyu zai ce annabi yayi 40 Umar yayi 80 amma 80 ya fi so me kuke nufi kenan ya fi son sunnan Umar akan ta annabi sallallahu alaihi wasallam suka ba da amsa suka ce a'a ba nan zancen yake ba lalle yana nufin 80 sun fi min dan saboda ita ma sunna ce amma a wannan zamanin ta fi dacewa ta fi da zama ɗaukan izina da haka ba wai ta fi min 80 ta fi min mutlaƙan ba a'a 80 ta fi min a irin wannan halin a kan taƙadiran mutane irin waɗannan 80 ta fi min a kan fajiran mutane irin waɗannan saboda za su fuji a jika وفي الحديث اتكن حديثن كما نان ده مالن يتي وفي الحديث يانا نوفن شي كانس حديث wannan hadisin din tunda yayi yanke shi ne tunda yayi yanke shi ne ya takaita shi to a cikin hadisin akwai batun shaida yaya akai aka kama walidu da hujja a hannu cewa ya shagiya shine anna rajulan shahida alaihi wani mutum ne ya bada shaida akan walidu annahu ra'ahu yataqayyul khamra cewa ya ga walidu yana aman giya ya bada shaida ya ga walidu yana aman giya kaga kenan an masa hukunci ne da tabbatar giya akan sa ta hanyar shaida faƙala Usmanu, sai Usman ɗan Affan ya ce, innahu lam yataqayyaha hatta sharibaha. Ayo, in dai an gan shi yana amai, ai bai yi amai ba sai da ya sha. Don haka dalili ne na ya sha idan an ga yana amai. Jama'a, an gane? Don haka wannan hadisin, kamar yadda na yi bayani, asalinsa haka yake. Ya rage, idan mun kula da wannan hadisin da ya gabata, sun yi alaƙa ta fiskar adadi na wato bulalun wadda aka samu da shan giya. Shi wancan hadisin da ya gabata na Anas ɗan Malik, yana cewa an zo da wani mutum ya sha giya a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai ya masa bulala 40 da tankar dabino. Umar ma haka ya yi bulala 40, Abubakar ma haka ya yi bulala 40, amma lokacin Umar sai ya nemi shawarar sahabbai, sai shawara ta tsaya akan a yi 80, sai Umar ya aikata bulala 80. Kenan wancan hadisin na Anas ya ba mu tarihin uqubar wadda ya sha giya, lallai ta samo asali daga bulala 40 lokacin Abubakar, lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, lokacin Abubakar, lokacin Umar ta zama 80. Shi ma wannan hadisin da ke gabanmu na Ali ibn Abi Talib, shi ma ya tabbatar mana tarihin bulalar mashayi wadda ya sha giya a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama 40 ne, lokacin Abubakar 40 ne, lokacin Umar ta koma 80. Yanzu abin tambaya shine, bulala nawa ne hukuncin wanda ya sha giya kuma ya tabbata cewa ya sha giya? Ita ce mas'alar da malamai suka yi saɓani a kanta har zuwa gida uku, saɓani waɗanda suke masu muhimmanci manya-manya. Akwai masu fahimtar cewa bulala ga wanda ya sha giya ba ta yiwuwa a shari'a ƙasa da 80, da haka wajibi ne a yi bulala 80, shi ne hukunci kuma shi ne haddi. Da haka haddin wanda ya sha giya shi ne bulala 80. Me yasa? Saboda ita ce sunna ta ƙarshe karɓaɓɓiya, wacce sahabbai suka karɓe ta hannu bibbiyu, suka yi ijma'i a kanta, kuma al'ummar musulunci suka karɓa hannu bibbiyu. Don haka sai ya zama hukunci, babu wani hukunci wanda ba shi ba. Kuma idan la'akari za a yi da wayewar mutane da cuɗanyarsu da mutanen birni, to ai duniya tana ƙara gaba ne, kuma irin wannan halayya tana ƙaruwa. Don haka sai yaushe ne za a koma bulala 40 bayan kullum mutanen birni suna ƙara wato lalacewa ne sama da irin mutanen birnin da? Wannan ra'ayi ne na al-Imam An-Nu'man ibn Thabit Abu Hanifata da kuma Imam Dar al-Hijra Malik ibn Anas da kuma riwaya daga Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahli Sunnati wal Jama'a, Allah ta'ala ya ƙara musu rahama. Sun tafi akan cewa bulala 80 ne haddin shan giya, an wuce magana 40. Wasu malamai sun tafi akan cewa bulala 40 tana nan. Idan an yi wa wanda ya sha giya bulala 40, 40 ta wadatar, an yi haddi, an biya bukata. Amma 40 ta biyu, wace ita ce cikon 80 ɗin ko? Tana koma zuwa ga ijtihadin mai hukuncin, imam ɗin ko sultan ɗin ko alƙalin. Kenan wannan ra'ayin sun yadda da 40. Sun yadda da 80, amma 40 ɗin farko ita ce asali, 42 kuma ta ijtihadi ki idan alƙali ya ga akwai buƙatar ta to sai yayi ta musamman ga mashayin da an kawo shi yau an kawo shi jiya an kawo shi shekaran jiya an kawo dama an kawo shi wancan satin dama an kawo shi to musamman irin wannan yana buƙatar a dada masa idan alƙali ya ga wannan ya fi cancanta 80 sai amar 80 ko kuma yanayin lalacewar al'ummar amma idan wannan wanda ya sha sabon shiga ne ya balaga aka fara bata shi aka kai shi gidan barasa yaje ya sha giya aka zo da shi jikinsa ma bai gama kwari ba sabon balaga ne shekara 18-19 kuma alkali ya gano cewa koya masa ake kokarin yi yanzu wannan shishan da yayi ma na koya ne to idan yayi hukuncin a masa 40 to yayi daidai wannan ra'ayin shi ne ra'ayin al-Imam Shafi'i Muhammad ibn Idris Allah ya masa rahama a ra'ayi na uku sune waɗanda suke ganin cewa asali shan giya ba shi da haddi mai zaman kansa asalin shan giya suna ganin ba shi da haddi mai zaman kansa wanda al-Imam Shawkani alaihi rahmatullah shi yana kan wannan ra'ayi ta shan giya ba shi da wani haddi kawai liman ya duba ya ga bulala nawa ya kamata ya yi na ta'aziri domin ba haddi ba ne a kan wannan fahimtar wai hukuncin wanda ya sha giya ba haddi ba ne ta'aziri ne ta'aziri kuma yana komawa ijtihadin alƙali ne ya duba ya ga wanda ya sha ɗin da yawan shansa da irin yanayin shan da irin dai lalacewarsa da gurɓacewarsa da yanayin al'ummar da yake hukunci a cikinsu sai ya zartar da ta'aziri in ya ga 40 ko ƙasa da 40 ko sama da 40 in ya kai 80 in bai kai ba in ya haura wannan dai ya danganta da ijtihadinsa ba a ƙayyade ba to shi wannan ra'ayin abin da ya sa masu wannan ra'ayi suka tafi akan haka suka ce saboda a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama shi wannan an masa bulala 40 da icen tankar dabino wani kuma an kawo shi an daddake shi da takalma da hannu da riga wanda ba a san ma sau nawa aka dake shi ba Abu Hurairah yake cewa cikinmu akwai mai duka da hannunsa akwai mai duka da takalminsa akwai mai duka da rigarsa to idan ku haka ne wa zai irga nawa aka yi sai zama kawai duka ne irin na a kunyatar da shi a tozartar da shi a tsoratar da shi ba tare da lissafi ba har sai an ce ku dakata ka ku bashi haka Anas dan Malik shi ma yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da mu ku dake shi da takalmi da tufafi idan wannan ne kuma to irin tattafkan nan ne wanda ba san su guda nawa bane ba sannan ganin cewa uqubar bacce da wata iyaka wannan yasa lokacin Umar ya nemi shawarar sahabbai kamar yadda muka yi bayani a baya ya nemi shawarar sahabbai cewa yaya suke gani har aka kai shi zuwa 80 inda a ce akwai wani tsayayyen hukunci daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sahabbai suka fahimta ba za su zauna shawarar ya za a yi ba dan haka da abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi na dukan takalmi da hannu da riga da dukan takaddabino 40 ko kuma nahwa 40 da yazo a wannan hadisin nahwa 40 kusan 40 wanda yake nuna cewa bai ma cika 40 din ba da wanda Umar yayi aka ijtihadi aka lura da yanayin gurbacewar al'umma wannan lokacin aka kara duka alama ce na cewa babu tsayayyen hukunci akan wato wanda ya sha giya domin ai ba a irin haka akan mazinaci ba ba a irin haka akan mai kazafi ba ba a irin haka akan barawo ba to da akwai tsayayyen hukunci dan haka wannan ra'ayin sai suka tafi akan cewa rashin tsayayyen hukunci ya sa muna ganin gaba ɗaya ma hukuncin wanda ya sha giya ba haddi bane ba kawai al'amarin sai yana koma zuwa ga liman zuwa ga alƙali yayi hukuncin da yake ganin yafi dacewa da shi masu shan giyan ma kala-kala ne hawa-hawa ne kawai duba ga me ya kamata a yi na uku ba yi masu wannan ra'ayin haka suka tafi akai mu kaga sun hawo bayanan su suna dan kama kwakwalwa to amma dai ra'ayi na jamhurin malamai wanda shine yafi yawa yafi shahara kuma aka fi aiki da shi a garuruwan musulunci a duniyar jiya da yau shine hukuncin wanda ya sha giya hukuncinsa haddi ne kuma haddin nan bulala 80 wannan shine abin da yake galibin littafin musulunci shine hukuncin da yake mazhabobi kuma shine hukuncin da ake zartaswa a mahakimu shar'iyya na ainihin wato kasashen musulunci galibi Allahu a'lam to idan mun sake dubawa cikin wannan hadisin daidai gabar da malam yace wa fil hadisi anna rajulan shahida alayhi annahu ra'ahu yataqayyul khamra wani mutum ya bada shaida cewa ya ga Walid yana aman giya wannan abin da malam ya kawo anan malamai suka ce zai sa wahami zai rudar da masu karatu cewa kenan Usman dan Affan shaida ɗaya ya karba shaida ɗayan ma amai ya ga ana yi da wannan shaidar kuma yayi amfani har ya zartar da hukuncin haddi ha tunda kun ga da malam yace a hadisin akwai batun cewa wani mutum ya ga Walid yana aman giya kenan shaidarsa ce aka yi amfani da ita shaidar mutum ɗaya sannan mutum ɗayan ma gani yana aman giya kuma aka karɓi shaidarsa a haka har aka zartar da hukuncin haddi to zancen ba haka yake ba shi ma malam kuma ba haka yake nufi ba saboda shi kansa hadisin da malam ya kawo ɗin wajen yanke-yanken ya yanke ɗaya shaidar amma shaida biyu ne akwai wani shaida Imran ibn Aban ya zo a cikin hadisi cewa shi ya gan shi ma yana shan giyar shi Imran ko Imran ya ga Walid yana shan giyar shi kuma wannan shaidan da ba faɗi sunansa ba shi kuma ganinsa yana amanta to amma shi malam wajen yanke-yankensa sai ya cire shaidar wancan wanda ya ga ana sha saboda yanzu shi bai da bukatar ta abin da yake bukata ga wani sabon ilimi anan shi wannan da ya ga ana amai akwai wani ilimi a cikin batunsa domin za mu zo mai magana a kai dalilin da ya sa malam ya kawo wannan shaidar kenan ya wato ko ya gafala ko ya sha'afa da cire wancan shaidan saboda shi babu wani sabon abu mun yi batu akan shaida a baya amma yanzu shi wannan shaidar sa sabuwa ce domin gani ana amai ba gani ana sha ba gani ana aman giya ya bada shaida kenan Usman da shaidu biyu yayi aiki shaidan farko shaidan gani ana sha shaida na biyu shaidan gani ana amai waɗannan shaidun biyu da su Usman ya yi aiki wajen tabbatar da hukunci a kan Walid da kuma zartar da hukuncin. To wannan wahamin ya kau sannan sai abin da ya rage mana shi ne to idan haka ne shi wannan shaida na biyu da ya ga ana aman giya kenan idan an ga mutum yana aman giya ko an ji warin giya a jikinsa aje a ba da shaida ya sha giya kuma shin alkali zai iya aiki da wannan shaidar an kawo karansa ya sha giya, ƴan sanda sun kawo shi ya sha giya gaban alkali. Aka ce su kawo shaidu, suka kawo shaidu guda biyu. Ɗaya a cikinsu ya ce, muna magana da shi ne na ji bakinsa yana warin giya. Ɗaya a cikinsu sai ya ce, ni kuma jin kaɗan bayan ya bar waje kaza, na gan shi a bakin bola ta waje kaza, ya sunkuya yana ta aman giya. Ba su ga san da ya sha ba. Shin alkali zai iya ɗaukan shaidarsu a matsayin shaida tabbatacciya cewa wannan ya sha giya? To wannan ma mahallin saɓani ne tsakanin malamai. Jumhurin malamai sun tafi akan cewa a'a, kawai jin ƙanshin giya a bakin mutum ko ganin yana aman giya ba zai isa dalili a kama shi cewa ya sha giya ba. Amma kun ji Usman ɗan Affan radiyallahu anhu ya ce, ai bai amatta ba sai da ya sha. Da haka ga giya nan kana ganin ta ƙarara ana amanta. Jumhur suka ce, eh, ba za a karɓi shaidar ka kan ya sha giya ba. Ah, to yaya za a yi aman giya bai sha ba? Ta ce, to ba a nan rigimar take ba. Mun yarda cewa ba zai wuye aman giya ba sai in ya sha giya. Amma ka san me yasa ya sha? Ko akwai yiwuwar tilasta shi aka yi ya sha giyan nan, idnafan sai suka kama shi suka tiltila masa ita, ko barayi suka haura gidansa suka tiltila masa ita, saboda baya so yana kyamata bayan sun tafi ya ci amar da ita. Ta yiwu tsananin yunwa ne, yunwa ce za ta kashe shi wurin da yake ba komai sai giya. Da haka ya sai kwalba ɗaya ya toshe wannan sagara ta yunwar, amma duk da haka ba ta zauna a cikinsa ba saboda ba ɗabi'arsa ba ce ba, sai kawai ka gan shi yana amanta. Kaga tabbas ya sha, amma wani irin sha? An gane ko? Yawwa. To haka ita ma warin dan kaji wari. Sai suka ce, gaskiya ba za mu yi la'akari da kawai wannan alamar har mu ji masa hukuncin haddi ba. Alhalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, idra'ul hududa bi shubuhat. Ku kiyaye yin haddi da shubuha. Kuma wannan akwai shubuha. Amma Malikiya Allah ya musu rahama suka ce, ai in dai an ji warin giya ko an ga yana amanta, ya sha giya kawai a ji a masa haddi. Shaida ce da za a karɓa, alama ce daga cikin alamomi na ya sha giya, ƙarina ce min alƙara'in, wadda za ta tsaya a matsayin shaida. Me dalili suka ce gashi nan Usman ɗan Affan mun fi shi imani ne? An ba shi shaida ta aman giya kuma ya karɓa. Da haka ita ce hujjarmu, dalilinmu. To amma Malikiyan nan fa su ne suka ce, idan an ga mace da ciki mijinta yana tuhumar cikinta, ba za a biye shi ba, ba za a ba shi damar li'ani ba sai ta haifi cikin an gani, kar a je iska ce ƙarshe ta watse. To kaga suna da wannan ra'ayin akan ciki, yanzu kuma akan giya suka ce amai ma shaida ce. To haka malamai suke, Allah ta'ala ya musu rahama. Idan kana riyada, idan kana iyo cikin ra'ayoyin malamai a addini, za ka san cewa malamai larura ne a addini, dole sai da su. In ba malamai ba addini. To idan aka raba mu da malamai, aka watsar da su, aka nemi mu tsaya kawai mu haka, mu tafi akan fahimtarmu da ƙwaƙwalwarmu mu kadai, addini ba zai yiwu ba. Ana so a maida mu ne kamar Kiristoci, ba su da komai sai Bible. Kisa addinin baya yiwuwa. Amma Musulunci addinin gata ne. Malamai sun shiga sun fita sun yi duk abin da ya kamata. Haka duk wanda kaga yana tambele a Musulunci bai saurari malamai ba ne. Idan ya saurari malamai zai samu mafita. Allah ya musu rahama. Allah ya ba su ladan abin da suka yi. Wannan hadisin da muka karanta daga ƙarshe za mu cire wani abu wanda yake da alaka da aqidar mu ta ahlus sunnati wal jamaa. Saboda in mun ganta a wuri ba ma bari sai mun fitar da ita. Wannan hadisin kun ga daga Aliyu dan Abi Talib ne ko? Da Usman dan Affan ya bashi damar ya zartar da hukunci akan Walid. Da ya umarci Abdullah ibn Ja'far yayi hukuncin. Da ya zo bulala 40 yace tsaya haka. Sai yace Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bulala 40. Sai yace Abubakar yayi bulala 40. Yace abinan Umar yayi bulala 80 yace dukka sunna ne. Waye faɗi wannan magana? Kenan ya yarda da khalifancin Abubakar da Umar. Shine abin da za mu fahimta. Kenan ya yarda da khalifancin Abubakar da baya runto. Shi baya wannan rikicin da ake masa daga baya. Naka idan dan shi ake ba ra'ayinsa ake yi ba. An fahimta? Allahu ta'ala alam. Abinda muka yi daidai Allah ta'ala ka tara mu ladansa. Abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وليك والسلام عليكم ورحمه الله وصحبه ومن اهتدى بهداه وانا ina cewa yana tambaya akan atishawa tari da hamma game da ladabin musulunci akan su wasu jama'ar mu na zurfafawa wajen daukaka sauti a game da su yace a ƙarshe yana so a dan ja hankali akan mutanen mu yan uwan mu masu neman taimakon jama'a akan kalmomin da suke amfani da su suna zurfafawa da yin amfani da kalmomi na nuna raki kwarai matuka to da ka bada misali ai suna cewa kamar kaza to tambayar ka ta farko game da atshawa da tari da hamma ban san wani abu akan tari ba amma atshawa ban fi ku sani ba abin da yazo akan atshawa duk wanda ya atshawa yace alhamdulillah yana da haƙƙi akan ku ce da shi yarhamukallah idan kun ce da shi yarhamukallah shi kuma sai yace yahdikumullahu wa yuslihu balakum wannan sunna ce ta baban Kasim alaihi afdalus salati was salam amma idan bai ce alhamdulillah ba to ba ya da haƙƙi akan ku na ku gaishe shi don haka gaida mai atshawa da wannan zikiri da na ambata sunna ce ta Annabi Muhammad alaihi salatu was salam dangane da hamma kuma yazo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama idza tasa'aba ahadukum falyasudda fahu masata'a idan dayan ku yazo hamma tazo masa to ya toshe bakin sa ya rufe bakin sa iya yadda zai iya iya yadda zai iya a wani hadisin falyaruddahu masata'a ya maye shi iya yadda zai iya abunda ake nufi shine duk yanda za ka yi ƙoƙari ya zama hamman nan ba ta buɗe maka baki ba to ka yi hakan ɗin idan kuma ya kai ga bakin ya buɗe ta fi ƙarfinka to sai ka sa hannunka sai ka rufe bakin idan ka yi haka ka kunyata shaiɗan wannan kenan dangane da abin da na sani akan atshawa da kuma hamma to sai kuma batunka na masu roƙo shi roƙo ko da kalma ta kaskanci ko ba kalma ta kaskanci shi kansa siffa ce ta kaskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa mutum ba zai gushe yana roƙon mutane ba har sai ya zo ranar alkiyama fiskarsa babu tsoka saboda yadda roƙo yake dasa shi hasken fiska a nan gidan duniya yakan zubar da mutuncin fiska duk wanda ya saba roƙon mutane ko zai wuni yana dariya dariyarsa ba za ta faranta rai ba, saboda fiskarsa fiskar roƙo ce. To da an gan shi, da an ga dariyarsa ma, an san dariyar roƙo ce, ba za ta faranta rai ba. Don haka sai ya zama fiskarsa bata da wata alfarma, bata da wata daraja. To kamar yadda mutuncin fiskarsa ya zuba a duniya, haka za a gan shi ranar alƙiyama fiskar babu nama ta tafi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya bude wa kansa kofar roƙo, to ya bude wa kansa kofar talauci, saboda roƙo yana sababa talaucin zuciya. Ko da kana da shi, in ka saba roƙo, to wuya ne ka ga wanda kake ganin akwai a wajensa sai ka ji kwaɗayinka roƙe shi. Na aljihunka ba zai wadace ka ba, wanda kake da shi a gida ba zai wadace ka ba. So har sai an waye gari, kin kana roƙon wanda ka sani, har sai ka zo kana roƙon wanda baka sani ba. Da ka ga kyakkyawar riga, sai ka ce ga wurin roƙo nan. Da ka ga mota an yi fakin, sai ka ce ga wurin roƙo nan. Da ka ga taro, ɗaurin aure ko suna, sai ka ce ga wurin roƙo nan. Bari in je can, ko zan samu mai dama-dama ya bani. To ka ga wannan sabo ne da roƙo, har ya sababa maka talaucin zuciya. Baka fito da niyyar roƙon ba ma, amma ganin wani sai ya sa ka ji cewa za ka roƙe shi. Ba komai yake kawo haka ba, illa sabawa da roƙo da kuma wato talaucin zuci. Allah ya sauwaƙe. To balle kalmomin da kake faɗa na ƙasƙanci, wasu ma na ƙarya, ya ce ba shi da abin da zai ci yau, ya ce yana da marar lafiya a kwance a asibiti kuma ƙarya ne, ya ce kaza, ya ce kaza, ya ce kaza kuma ƙarya ne. To kaga wannan muni bisa muni, halaka kan halaka. Shi kansa roƙo laifi, ita ma ƙarya laifi. Idan an baka kaci gini akan haka, kaci laifi kuma duk. Kaga bai kamata musulmi ya jefa kansa cikin irin wannan fitina ba. Wasu kuma kalmomin ma, kalmomi za ka samu cewa irin na musguna wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Idan mutum yana cewa Allah ya baku mu samu, kaga wannan ba daidai ba ne ba. Allah ya baku mu samu, kai yanzu in Allah zai amshi addu'arka, haka za ka so? Haka za ka so ta faru, a ƙaddara cewa kana faɗa Allah ya ansa, sai ka ce Allah ya baku mu samu? Ko ba haka ba? Sai ya zama kai kullum kenan sai dai ka je a baka? Baka roƙon kai Allah ya baka naka? Kuskure ne wannan. Allahu a'lam. Yana neman addu'ar malam da ta ƴan uwa akan sabon mahalli da Allah ya hore masa. To Allah ya sanya albarka cikin wannan sabon mahalli, kuma ya sada ka da alkhairin da ke cikinsa. Allah ya tsare ka da iyalanka daga sharrin da ke cikin wannan mahalli, kuma Allah ya muku tsawon kwana da za ku mora. Sannan yana neman ƙarin bayani dangane da ladubba na shiga sabon mahalli. To abin da ya tabbata a sunna, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi, dukkan wanda ya sauka wani masauki sai ya ce a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa, to ba abin da zai cutar da shi har ya bar wannan masauki. Wannan shine abin da aka samu, wanda malamai suka ce shine yasluhu, shine wanda zai dace da addu'a ko zikiri na shiga sabon waje ko gida ko shago ko gona ko office ko duk wani wurin da sabo ne ga mutum, kuma zai je ya wata mu'amala a wajen. To in dai ya karanta wannan addu'a insha Allahu ta'ala, ba abin da zai cutar da shi har ya bar wannan waje. In zuwa ne na shaka tafi, har ya tafi. Idan zama ne, har ran da Allah zai tashe shi. Kaga idan gida ne, har iyadu. Naka lokacin da za a shiga kenan, a jefa kafar dama bisa ladubban shiga kowane gida, a shiga da kafar dama. Sannan da kai da iyalinka da yara, duk mai shiga lokacin shigarsa ta farko da ƴan kwarankwatsansa, sai kuma ya ce a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa. Kowa ya faɗi haka lokacin da zai shiga, insha Allahu ta'ala kun yi maganin kowace irin shedana. Bai tabbata ba, la a sunna wala athari na magabata, cewa idan za a shiga sabon gida ko an gina sabon shago ko sabon office, za a yi saukar Alkur'ani mai girma a kewaye Alkur'ani. Bai tabbata ba wannan. Bai tabbata ba, kuma bin wannan hanyar yana daga cikin hanyoyin ƙirƙirarru wanda ba za su gadan mu al'umman musulmi wani abu ba face rusa sunna domin idan an ci gaba da din abin da aka kirkira to abin da ake sani na sunna zai rika bacewa ne duk sanda bid'a ta zo sunna take dannewa amma wasu suna ganin cewa a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa ayyayi kadan to ban sani ba sunan Allah ne yayi kadan ko annabin da ya fada ne yayi kadan ka gani ai shi addini ba ra'ayi bane addini ba da ka ake yin sa ba ba tsarin mutum bane ba masu abun ne suka ce ga yadda za a yi to kuma kai kana ta cewa ba ka da ta cewa Allah ya sanya albarka a cikin wannan gida kuma Allah ta'ala ya sa gidan albarka ne to shi kuma wannan bawan Allah ya ce yana fatan malam ya wuni cikin koshin lafiya Allah ya sa haka amin yace dangane da hadisan da wasu malama suke karantawa kan cewa iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama suna wuta dan Allah malam ina buƙatar gamsasshen bayani akai bayan haka kuma ina neman ƙarin bayani akan ahlul fatra da kuma bayani akan wannan ayar ta cikin suratul isra'i wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula to ba za ka samu ba wannan ita ce gaskiyar magana abin da yasa nake ba za ka samu ba gafarta malam saboda kace ka ji wasu malamai suna karantawa ai ba dole ne sai na karantawa sannan abu na biyu ita wannan mas'alar mas'ala ce mai girma ta wuce a rubuta takarda ai tambaya akan ta lokacin da muka dauka daga farkon karatu zuwa yanzu idan muka ce akan wannan mas'alar za mu magana to wala Allah shine zai ishe mu amma ba a tambaya ba ai ta girmi tambaya mas'alar sannan kuma abu na uku mas'ala ce wacce hatta malaman sunna haka suka yi sabani akan ta sabani ko mai fadi to ba shikenan ba sannan abu na hudu idan na mutu ban ce komai akan ta ba ban yi wa Allah laifi ba kuma ba ku abina bashi abu na biyar tunda dai karatu muke yi kuma an ce hadisi ne me kake ci na baka na zuba ka bari mun ran da Allah ya kawo hadisin a littafi a gabana in ya so in san yadda zan yi ko ba haka ba amma yanzu a haka muke tafiya kai hakuri ka saurari malaman da suka yi ta magana akai su dalili yayi sun yi magana akai ni dalili bai yi ba Allah ta'ala ya mana rahama baki daya Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya amintar da mu wannan kasa mai albarka Allahumma hdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita wa qina wasrif 'anna bi rahmatika sharra ma qadaita innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alayka innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man 'adaita تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نصرفك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله